Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radiant Express mai gabatar da shirye-shiryenta kan mita 90.3 Zango FM take daukar nauyin kawowa. Kamar yadda aka saba yau ma dai ina mai farin cikin gabatar muku da Professor Abdullahi Uba da muku Professor mu ne maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum.
Idan mai sauraro yana biye da mu makon da ya gabata Professor ya koro jawabi akan wannan doka ta yancin neman bayanai a inda ya tike a inda yake cewa mutumin da bai iya rubutu ba ko kuma wanda yake da wata ainihin nakasa to haƙin shi wannan oga kwata-kwatan ne na ma'aikatar ya rubuta masa kuma ya bashi watakila ya dangwala hannu shaidar ya amince da ainihin wannan bayanan da shi ogan ya rubuta inda lokaci ya mana halin nasa. Professor bismillah.
Yau to shi ne ita dokar ai abinda ma ta faɗa ta ce wai illiterate wato wanda ba zai iya rubutu da karatu ba amma na boko ko kuma wanda yake nakasashe shi ma yana da bashi saboda haka abu ne an ma ware musu bangare guda
su masu bukata ta
masu bukata ta musamman da wanda bai iya karatu da rubutu na boko ba saboda abin da yasa aka faɗa na boko duk wani abin da Najeriya za ta yi da turanci za ta yi saboda turanci shine aka yadda a matsayin yaran da Najeriya za ta dauka ya mutunci Najeriya ba dan haka ba da sai a ce in ka iya da ajami ma sai kai da ajami
duka
in ka iya da larabci sai kai da larabci to in ka rubuta da larabci oga bai iya larabci ba in ka rubuta da ajami oga bai iya karanta ajami ba to shine sai aka ce ayi da boko bokon da aka sani
tunda zaka iya magana
zaka to in ma in ka zo kuma sai ya zama to kai baka ma iya bokon ba kwata kwata baka iya bokon ba baka iya rubutu da karatu na bokon ba to dole oga ya saurare ka ya rubuta abin da kake nema ya karanta maka yace haka kake nema haka ka nake nema ya baka ka saka hannu ko ka dangula dan yatsa shaidar cewa da sanin ka akai wannan abun sai ka turo oga ka ce to gashi nan yanzu na baka sai ka bani bayani saboda haka dokar bata ce wai sai wanda yake da ilimi ko wani mare wani kebabbe kowaye za a iya zai iya zuwa ya nemi wannan bayani to sai ya zamanto an kai matsayin da yake ba za a iya baka labarin ba ko kuma bayanin da kake nema kwana bakwai aka tanada idan ba za a baka bayanin ba za a iya faɗar dalilin da ya samu
baka ba dole a gaya maka
tilas a ce da kai wannan bayanin da ka tambaya yanzu ba za a baka ba kuma sharadi biyu ne aka yadda akan cewa ba za a baka bayanin ba yadda dokar ta tanada sharadi na farko shine idan abin ya danganci dangantaka tsakanin Najeriya da wata kasa to wannan
kamar mu'amala ta kasa
mu'amala tsakanin kasa da kasa ko abin da ya shafi kamar misali a ce Najeriya da Kamaru ko Najeriya da Ghana ko Najeriya da Niger in dai ya shafi bayanin da kake nema ya shafi mu'amala tsakanin Najeriya da wata kasa to wannan ba za a iya gaya maka
to amma malam baka ga akwai cin karo tunda misali mu dauka yanzu kamar America ta ba wa Najeriya wani tallafi kaga Najeriya kasa ce kuma tana karkashin wannan dokar da ainihin muke magana akai dan jarida ba shi da ikon bin diddigi da kadin wannan tallafin da aka bayar misali didda dai kasa da kasa ce misali America da kuma ainihin Najeriya
wannan kai ce dan jarida wanda dama aikin sa kenan ya je ya
to na
wannan muna magana ne akan
dan gari
mutum a ce faci yake kana facin taya ne a bakin kasuwa
na'am
idan ba muke da dan jarida
na'am
dan jarida dama hurumin sa ne je wannan zakula ko ba haka ba amma shi dan jarida zai je ya binciko na America ta riga ta bayar saboda labarin sa amma dan gari kamar a dauka mallan alha yana bakin titi kawai yana son ya san na America ta bayar to ba wai na America ta bayar zai sani ba wajen oga zai shi yace nawa aka ba ku
to
babu ruwan sa daga inda kudin ya taho
to
abinda ya damu da shi me ya shiga nawa aka ba ku kuma da wa ya suka ba ku oga zai ce America ta ba mu kara Ingila ta ba mu kara to abin da yake bukata ke to amma kai dan jarida kai kuma kai ne zaka taro abin da ka sama ka ji nawa America ta bayar nawa kuma aka ce an riga an karba to kaga idan aka yi bambance kai kana son ka yi ilmantar da jama'a ne cewa America ta bada dala miliyan kaza amma kuma oga ya ce dala miliyan kaza aka bayar wanda ke yayi kasa da abin da aka ce an faɗa to ka kai kana son ka nuna wa jama'a cewa fa oga fa da shi da ƴan uwansa suna sama da fadi da kuɗi.
Na'am, to malam madauka.
Amma mutumin gari shi ba wannan ne a zuciyarsa ba.
To na'am.
So yake kawai ya san wayance America suna son mu. Ina san in san nawa America ku suke famu. Shikenan daga nan ya samu wannan bayanin ya riga ya gama zai yi zuwa majalisar sai da surutu.
Na'am, malam madauka mutum dan kasuwa ne. Tunda dai muna bada misali ne da ko mai faci ko yalo ko mai na kasa da waya da shoransu kamar yanzu ƴan kasuwa hamshakai wayanda ba sun dogara da kansu babu abin da ya dame su da madauka nan asibitin Murtala da kuma wayanda suke kamar harkoki na kasuwanci a nan bakin asibiti watakila wani abin suke siyarwa ko suna da shaguna a nan gurin su ma suna da yanci misali su iya shiga asibiti ko kuwa akwai inda za su je idan suna neman wani bayanai na watakila kudade ko wasu abubuwa da aka aiko da su saboda ban ji ka faɗa abin da ya shafi wasu kayayyaki ba yawanci zancen kuɗi muke yi da zancen receipt da waya da shoransu asibiti kuma yawanci mu'amala suke da magani mu dauka gwamnati ta ba da magani kyauta
soshi ake ai
to
maganin ai soshi ake koda tana ba mutane kyauta ita gwamnati soshi take saboda haka hurumin ka ne kaje kace kana son ka san nawa aka kashe a so wannan maganin da ake ba mutane
koda ba maganin kake bukata ba kana zaune ne kai ba
lafiya ka kalau ma asibitin ma sai a ce baka taba shiga asibiti ba
gaba daya
a kawai ran nan sai ka bushi iska kace kai kana son ka san wai nawa gwamnati take kashewa akan magani ai hakinka ne kaje kace ina son pharmacy ku gaya min nawa aka no ake kashewa akan magani
kuma dole sai sun ba
tilas abinda doka ta tanada kenan freedom of information act in ma ba san da ita ba sai ka dauko ka nuna musu kace to ga abinda doka ta ce ku karanta saboda haka ku bani wannan bayanin
to na'am
to saboda haka idan akai kwana bakwai ba baka bayani ba to dole ka kai kara
na'am
kuma kamar da muka ce in aka hana ka bayanin akwai dalilai guda biyu da zai sa a hana ka bayani dalili na farko shine abinda ya shafi mu'amala tsakanin kasa da kasa dalili na biyu shine abinda zai shafi harkar tsaro ba za a gaya maka abin da ya shafi lafiyar jama'a ba da kiyayewar lafiyar jama'a to kaga kai tsaye ba za ka je wajen yan sanda ba kace kana son ka san ya lamarin su yake ba
to
saboda abu ne duk abin da dan sanda yake to abin da soja yake to abin da jami'in tsaro yake abu ne wanda ya shafi tsaro saboda ka ba hurumin ka bane kaje kace kana son a san
wato su an cire su ka
takarda da wannan saboda kuma ba a duniya ba inda ma aka kyale mutane su san abin da jami'an tsaro suke yi a ciki saboda idan suka faɗi bayanin su to zai dada bude su
wata kofar
bude kota kuma wata fitina ta saki tasowa wanda kuma zai ci shafa al'umma to kaga shi yasa aka ce in dai abu ya shafi harkar tsaro in kuma abu ya shafi harkar mu'amala tsakanin Najeriya da wata kasa to kai baka da hurumin da zaka ce sai an maka wannan bayanin to amma idan abu ne wanda ya shafi mu'amalar gwamnati na yau da kullun kamar ka ce Ministry of Health ko Ministry of Information ko Ministry of London sabe wani guri kana ganin abubuwa suna shiga suna fita to hurumin ka ne ka zo ai maka bayani dalla dalla misali in aka ce ana san a san ma'aikata da suke a wata ma'aikata muna san mu san yawan su muna san mu san addinin su muna san mu san albashin su kana yin haka ne watakila dan kasancin ana wakiltar wayansu mutane ko ku ba a wakiltar su saboda kai dan ka duba sunayen mutanen sai kaga cewa da yawa daga cikin su wani addini ne ko wata kabila ne kuma wannan guri na gwamnati ne a ce na gwamnatin tarayya ne to kana da yancin da zaka ce wannan ba daidai bane yaya za a ce abin gwamnatin tarayya da ya kamata a ce kowa da kowa an mutunce shi amma a ce wani bangare sun fi yawa fiye da wani bangare to dan gwamnati ta nuna cewa tana da haƙƙi akan kowa bata nuna bangaranci ba shi yasa aka baka damar ka je kai wannan bincika dan gwamnati nuna maka ba wani abu da ke tanta boye komai a fili yake to kaji dalilan da yasa ake son a baka damar ka nemi bayani
to malam da kai zancen tsaro tabbas abu ne wanda yake da muhimmanci gaya to amma wani lokaci me yasa zanga wasu abubuwan za su faru ka ji an ce jami'in tsaro ya ci zarafin wani watakila ba bisa haƙƙinsa ba ko kuma ka ji an ce sun kama mutane sun karɓi kuɗin beli da waya-waya da shoransu a wannan yanayin ma ɗan gari bai da ikon zuwa ya jiya menene ya faru ko dole sai dai ya tuntuɓi wani
watakila wanda duk aka yi haka sai ka yi ƙara
to
akwai abin da aka tanada akan wannan ba abu ne na bayani ba an ce an kama ɗan jarida ko ana ta dukansa ko ana ta kaza ana ta kaza ana ta kaza wannan abu ne na kotu
to
sai ka yi ƙara sai a zo na aikin cike wanda yake da laifi sai a hukunta shi ai an shayin haka an sha harba mutane a ga cewa ba
bisa
haƙƙi bane kuma a kai ƙara a ɗaukaka ƙara kuma har a yi nasara wannan wani abu ne daban amma ba za ka shiga police station yanzu kai tsaye ka samu yan sanda suna zaune assalamu alaikum barkan gonku ku don Allah ina son san albashin ku kai tsaye ka shiga ramin kura kai tsaye ba ka shiga ramin kura kai tsaye sai da Allah ya fito da kai saboda ba hurumin ka bane saboda su jami'an tsaro ne amma za ka iya shiga minister yanzu ka je gidan murtala ka shiga ka samu duk minister din da ka ga dama ka shiga ka ce kana son ka a gaya maka albashi tunda kakan ma sun da haffa mana secretary kana son ka san nawa nawa ake ba kowa
to malam ka san akwai bambanci tsakanin police station da kuma ina jin ko ministry for police affairs ne shi ma nan ministry for police affairs yana cikin wannan koko shi ma an tsare shi
ai duk abin da aka ce na
tsaro
to an kebe shi to amma in kaga dama ka bada daga maka in zaka iya ai abun shi ma yana bukatar jarumta in zaka iya ka tafi yanzu kuma ka tafi gidan murtala
na'am
ka kwankwasa kofa assalamu alaikum sannuku nazo ne ina son ayi min bayani akan albashin da kowa yake dauka a nan gurin
kai tsaye
kai tsaye sai a ce na takarda in ka ka takarda sai a ce to za a bawa ni ka dawo bayan kwana bakwai sai ka ce shikenan assalamu alaikum sai an ji mu bayan kwana bakwai ka dawo sai ka ga da kuma ka takarda a ce to gashi ga lissafin
payroll din da komai da komai
eh gashi nan an riga an baka sai an jima sai an jima
to na'am mai sauraro kada ka shafa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa da Professor Abdullahi Uba Adamu akan yancin neman bayanai zaka iya bayyana ra'ayinka akan lambar waya kamar haka 0806528528 zan maimaita 0806528528 sakon kwatakwana kana iya yin tambaya akan duk abin da ya shige maka duhu akan abin da muke tattaunawa a dakace mu na'am professor
to a sashe na bakwai sai ma ya fito da bayanan karakara cewa idan aka hana ka wannan bayanin me zaka yi idan aka hana ka wannan bayanin da ka nema kamar yadda aka ce da farko zaka kai kara amma su kuma za su iya maka bayanin dalilin da yasa ba za su baka wannan sai da kai ba za mu baka wannan bayanin ba saboda kana da kaza to duk bayanin da ba su baka duk dalilin da za su baka na hana ka bayanin dole da mun tocewa ko ya shafi mu'amala da wata kasa ko kuma ya shafi harkar tsaro amma in kana son ka san nawa aka kashe a gina wata makaranta ba abin da ya shafe shi da wata kasa babu abin da ya shafe shi da tsaro dole ne a gaya maka sai dai idan makarantar a barikin soja take
to kaga wannan yaron ne tana cikin barikin soja
nan ma tana cikin barikin soja ya shigo tsaro to sai ka sai ka ja baya
ko to
sai ka ja saboda ka shiga wani guri inda ba naka ba to idan aka hana ka to shine zaka kai kara
na'am
kace an hana ka wannan bayani
na'am
idan aka tabbatar kotu ta tabbatar da cewa oga ya hana ka wannan bayanin da gangan za a ci tarar sa rabin miliyan
rabin miliyan
rabin miliyan
saboda kin bada bayani
saboda kin bada bayani
malam kaffa mai sauraro ya ji wannan kuma ya zaci cewa bari ya gangara local government in ya nemi bayanin an hana shi
ayo je mana ai abin da doka ta cike ne ai ba Abdullahi da ya faɗa ba doka ce ta faɗa
na'am
doka ce freedom of information act yana nan a section 7 subsection 5
na'am
sashe na 7 karamin sashe na 5 inda aka ce idan aka tabbatar cewa an hana ka bayani kuma kotu ta tabbatar cewa an hana ka bayanin ne da gangan to shi oga ko kuma ita kanta ma'aikatar za a ci tsaran naira 1,500
malaman ajihun gwamnati kenan koko
ito kowa dai dole dai wani ya biya
to ko shi ogan ko
ko shi ogan ko ita kanta
an diba a ma'aikata malam baka ga an kwashi dukiyar al'umma ne kuma duk da haka shi mai laifin ba shi ya kamata a ce ya biya ba a jihun sa
to ai wannan 1,500 din da za a ci tara ai ba wai dauko za a kai da kan da kan da aka ka nemi bayani aka ana ka dauka a baka ba
au ba taka bace
ai ba taka bace
to
gwamnati ta ci ka tarar ne wato rabin miliyan amma kuma ba fadi ina rabin miliyan nan za su
shiga ba za su tafi
ka fahimta to ta kan yi ya zaman to cewa idan ana faku kudi to dan a hore ku saboda kun yi wannan sai a cire muku
rabin miliyan
kaga an rage muku jargar kudin da za ku samu haka take nufi amma ba wai kai da kanka kana yi bayani ba yau kai haka ai ka mu da kofar masifa
shine
kawai mutum sai bugi iska zai ce ina son bayani na kana sai ce to
kan ba sai kai kara
sai kai kara ai kaga abun da zama kamar wasa ai ba haka bane idan dai an tabbatar cewa an hana ka bayanin nan kuma da gangan aka hana ka bayanin nan ka kai kara kuma aka tabbatar cewa tabbas an maka kafar ungulu an hana ka wannan bayanin to za a ci tarar ko ofisa ko ga ko kuma ita ma'aikatar ta sa rabin miliyan kamar da nace haka dokar ta tanada yana da kyau mutane su shiga yanar sadarwa su tafa wannan Freedom of Information Act Nigeria idan suka buga wannan a yanar sadarwa da kuma wannan matambayi baya bata na Google to tabbas zai kai su inda wannan dokar take an ajiye ta
to
kuma idan dai har gwamnati za ta fito da doka kuma ta kaita yanar sadarwa inda kowa da kowa zai gani ya nuna cewa ba wani abu da suke shakka
to malam wayanda ba su iya kamar karatun boko ba ya za su yi
sai su tambayi wani wanda iya su ce da Allah aje a sako musu da wannan ina da hali ma kamata yayi a ce ita wannan dokar da yake da turanci aka yi ni gani nake kamata yayi a fassara ta da Hausa sannan kuma a fassara ta da ajami abun da yasa nace a fassara ta da ajami saboda yan uwanmu malaman tsoro da almajirai wanda Allah ya ba su basirar fahimtar ajami amma duk abun da ake yi na boko ba sa
sani
to yanzu kaga an ka fassara ta da ajami sun sani saboda haka alaran ma yana zaune in ya ga dama zai iya zuwa ya je ya tambayi bayani haƙƙin sa ne amma kaga da yake an rubuta da boko an toshe masa sanin abun da ke faruwa amma aka yi masa da ajami ya ja riga ya sani saboda haka ni ana maganin ma kamata ya fassara ta zuwa Hausa zuwa ajami
don malam baka ganin aikin malaman jami'a ne yin wannan watakila
a aikin gwamnatin tarayya ne da ta fito da dokar ba aikin ai yanzu kace zaka fassara ta kai kasalan dan ai doka ce baka da hurumin da zaka zauna ka fassara doka
to
baka ba baka wannan damar ba gwamnati ita ce kadai zata fassara dokar ta saboda idan ka fassara watakila ka bada ma'ana daban da ita abinda gwamnatin take so saboda haka ita gwamnati ita ce zata zo ta ce da malaman jami'a ko ma dai malaman ina ne ku zo ku fassara wannan saboda haka muna fata sun saurari wannan kuma da gaskiya suke suna son mutane su zo su bincike bayani to a fassara wannan dokar zuwa Hausa kuma da zuwa ajamanci
na'am to malam barin dan koma da kai baya akwai wani zaka ji duk ma'aikata an ce akwai secret file akwai ko menene za ka ga dai file ne duk kusan ma'aikaci yana da guda biyu ɗayan ba shi da wato kamar dama ko access na samun bayanan da suke tattare da wannan misali mu dauka mutum ne na gari kawai yana sha'awar ya san duk irin wayannan bayanan sunayen ma'aikata waye-waye da shauransu to akwai wasu informations ko wasu bayanai da suke kunshi a cikin wannan secret file din shi wannan baya cikin wannan hurumin na ainihin doka watakila baka da yancin neman bayanan da suke cikin
secret file sai a zaro abin da yake nema daga cikin secret file din a bashi
to
ai ba secret file din za a dauka a bashi ba ai ba wanda yace a baka file din kowa abinda kawai aka kake bukata bayani kake bukata bayanin da kake bukata gashi sai a dauko a tattaro a ce gashi amma zancen ina cikin secret file ko baya cikin secret file wannan kai ka sani shi bai ma san akwai wani abu secret file ba ko wani abu duk bai san da wannan ba to amma dai abin da yake ya bukaci abin da jama'a suke ta'ammali da shi nan ne hurumin ka shi yasa ya aka lissafa irin abubuwan da shi ma'aikatar ya kamata ta kana da dan ai wannan bayanin saboda haka wannan secret file din da yana nan ko saboda secret file din ai zai iya kunsar wani bayani akan mutum kaga ba hurumin ka bane ka san wannan misali an ce mutumin nan an lura yana yin wasu abubuwa marasa kyau ana ta rubuta ana ta notin a kansa wannan ai kaga sirri ne akan abubuwan da yake yi wanda kai ba hurumin ka bane ka san wannan an ce ana yawan ganin shi a gidan giya misali an rubuta kuma a secret file saboda ana ganin zuwa gidan gate da yake yi wanda zai shafi aikin sa. To kaga ai ana monitoring din sa a cikin file din sa, secret file din sa an rubuta duk wannan bayanan. Ba hurumin ka bane na mutumin gari ka zo ka ce to Allah ina san in san wai kunku kun san goga yana zuwa gidan giya babu ruwanka.
To malam tunda dai dukiyar al'umma ce kuma al'umma yake jagoranta, kana baka ganin haƙin mu ne mu san shi abinda yake cikin wannan secret file din?
Ba haƙin ku bane. To abinda a haƙin ka shine ka san nawa wannan hukuma ta samu na kuɗi, wada wata ba wa kungila
bai shafi mutumin kansa,
amma bai shafi shi kansa mutumin kirki ne, fasiki ne, menene, babu ruwanka da wannan. Saboda in ka hawo wannan tambayar to ka zama munafiki, gulmace da munafunci, ba neman bayani bane. Ai bayanin shine abinda ya shafi ta'ammali da kudade da suke shigowa. Kafa amanta kudade da suke shigowa, alfarma da take shigowa cikin wani wuri na gwamnati. Ba za ka je yanzu in ka je makaranta ta gwamnati za ka iya tambayar duk wannan bayani, sai a ce ka je ministry a baka. Amma ba za ka je makaranta mai zaman kanta ba
ka nema
ka yi wannan bayani, saboda kamar a cikin gida take, abu ne nata na kanta ne. Yanzu za ka zo ma'aikata ka ce sai an baka wannan duk bayanan, amma ba za ka je banki ba.
To
ba za ka je banki Zenith Bank ko mai wani banki ka je ka ce kana son a gaya maka ya
rayuwar
ma'aikata suke ba, saboda wannan private ne. In kana son ka san me yake faruwa to sai ka sai jari. In ka sai jari ka shiga to yanzu ka zama dan ciki.
To na'am mallam, abinda ya sa abinda ya ja hankali na shine in ka tuna a shirin wancan da ya gabata ina jin na farko ka yi bayanin cewa muna da yanci mu je makarantar da mutum yayi wani lokaci idan muna da tantama akan watakila ingancin takaddunsa na makaranta, watakila dan majalisa ne ko kwamishina ne ko waye da shauransu. Dokar nan dai ta ba mu dama mu je gurin shi headmaster ko principal na makarantar mu ce da Allah muna neman sunayen wayanda suka gama ko kuma muna neman suna kasa. Dalili ko shine wannan mutumin wakiltar mutane yake. To malam an samu shugaba dan giya an rubuta irin wayannan abubuwan an ajiye a file din sa, baka ganin ya kamata a ce muna da ko da yake ba kamata ake duba ba abinda doka ta tanada ne.
Abinda doka ba ta tanada cewa dan giya ne kaje kaje kana takurar rayuwarsa ba.
Mu dauka abun yana shafar nauyin da aka dora masa na jama'a,
sai ka tabbatar da ya yi shafi nauyin nasa, sai ka tabbatar da ya iya rashin yin aikin sa sakamakon buge-bugen da yake. Kuma idan ma ya riga ya shafe shi to ai akwai tanadi da aka yi a wannan gurin. Babu ruwanka da rayuwa, ba za ka zo kana son misali ka zo ka ce kana son a gaya maka shi wannan permanent secretary din nan matansa nawa,
bai shafe
ga 'yansa nawa, babu ruwanka da wannan. Amma kuma ruwanka ne ka ce me albashin sa, me yasa? Saboda albashin sa na jama'a ne, daga kudin jama'a ake biyan sa albashi. To ka kana da hakkin wannan. Amma maganar matansa nawa, ƴaƴansa nawa, gidajensa nawa, motocinsa nawa, nan babu ruwanka da abin da ya shafi wannan. Yaya aka yi samu wannan gidan ma tukunna? Babu ruwanka. Ai akwai auditors masu bin diddigi, za su zo su yi diddigi in sun kama shi da laifi wannan wani abu ne daban. Kai dai kawai so kake ka san nawa ake biyan wannan permanent secretary din nan ko wannan jami'in gwamnatin nawa ake biyan sa albashi. Shikenan sai a ga maka ce ga abin da ake biyan sa albashi.
To malam
ana kana cewa ai wannan albashin da ake bashi fa duk wata ana bashi 250,000. Amma motar ma da yake hawa ta miliyan 5 ce. Ina ya samu miliyan 5 din da zai sai wannan motar? To babu ruwanka. Freedom of Information Act bai baka damar ka tsaya kana tambayar ina ya samu miliyan 5 din da zai sai wannan motar ba. Ka sani ko gado yayi? Wani ne ya mutu ya ban masa gado? Ka sani ko kyauta aka yi masa? Babu dai ruwanka da yanda ya samu. Albashin sa shine ruwanka. An ce da kai ga abin da yake dauka ka sani, to sai ka tashi ka tafi.
To a malam kusan dai a ƙarshe akwai wani bayani da ya ja hankali na kwanan nan, abin nan da ake cewa whistle blowing, ma'ana irin abin da su sunusulami da suka yi idan kaga wani abu ka tona, yana da alaka da wannan freedom of information?
Ba shi da alaka. Ai shi whistle blowing abu ne wanda yake dan ciki ne yake fito da bayani na wanda yake ya ga abubuwan da aka yi su wanda ba daidai ba, ba bisa ka'ida ba, wanda yake a ciki ahalin cikin abun yana tare, watakila ma da shi ake dillin, to sai ya ga cewa kai wannan ba daidai ba ne, to sai ya jawo hankalin jami'an tsaro ko kuma ya jawo hankalin gwamnati ko kuma ya jawo hankalin jama'a. Amma abin da ya kamata ya yi na farko shi ne ya jawo hankalin gwamnati, shugabanninsa. To su kuma su ne za su jawo hankalin jami'an tsaro in an aikata laifi, sai su ce to ai an aikata laifi a wuri kaza, in sun tabbatar da cewa really an yi laifin. Whistle blowing abu ne wanda kake busa wusar daga cikin gida, amma neman bayani ba whistle blowing ba neman bayani kana waje kana sai da data ko kana sai da rake akan wheelbarrow sai kawai kace kana son ka san nawa aka kashe a yin wannan hanyar sai ka je ka ajiye wheelbarrow dinka ka shiga ma'aikata kace to nazo neman bayani akan nawa aka kashe akan wannan hanyar abunda freedom of information act yace ya tana dan maka dauko kwangilo takardar kwangilar ai maka bayani a ce ai an kashe kaza an kashe kaza an kashe kaza ko ka gamsu ko baka gamsu ba wannan wani abu ne da ba an dai baka bayani saboda dokar bata ce wai dole ka gamsu da bayanin da aka yi ba ka ce a baka bayani an baka bayani in kace kuma baka gamsu kuma wannan kai ka nuna ruwanka doka bata tanadi me zaka yi ba idan baka gamsu da wannan bayanin ba
to a professor muna godiya da dama da ka bamu muka kuma tattaunawa da kai akan dai shi wannan maudu'i na yancin neman bayanai
alhamdulillah
mai sauraro yanda tattaunawa ta mu ta kasance kenan da professor Abdullah Ubaha da mu kuma muna fatan masu sauraro za su yi amfani da wannan dama dan shiga ma'aikatu lungu da sako dan zakulo irin wayannan bayanan tunda dokar ce ta ainihin tanada ba laifi bane in ka shiga kuma ina ne ka nemi ainihin wannan bayani amma dai kamar yanda professor ya bada shawara zai yi kyau a shiga yanar gizo-gizo a nemi shi wannan kofin a karanta shi dan sanin hanyoyi da ka'idojin da ya kamata a bi gurin neman wayannan bayanai madadin jagoran shirin Ahmad Tijjani Lawal sai wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyas yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.